shagu.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama muta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu channel gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahara Aminu Fage zan gabatar da shirin. Najeriya sun zabi sabon shugaban kasa. Hukumar zaben kasar ta ce Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki ne ya lashe zaben, yayin da ya doke manyan abokan hamayyarsa na jam'iyyar PDP da Labour a zaben 25 ga watan Fabrairu da aka gudanar a yau 3 ga watan Maris na shekarar 2023. Za mu tattauna da matasa daga dukkanin waɗannan jam'iyyu. Shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da matasa daga jam'iyyar APC da PDP da kuma Labour a zauren tattaunawar mu. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Jama'a, za mu fara shirin ne da kai ziyara jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki a zauren tattaunawar mu, inda za ta tattauna da su kuma za ta gabatar mana da su.
To sai barka da sake saduwa da ku a cikin ajin namu yau da gobe. A yau muna tare da ƴan siyasa inda za mu tattauna da su akan zaben da ya gabata a Najeriya. A hannun ake ciki yanzu akwai gwamnati ta tsakiya wanda take jiran bado wanda aka zaɓe makon da ya gabata. Zuwa yanzu dai ana shirye-shirye domin gabatar da zaɓe na gaba wanda yake na gwamnonin jihohi da kuma 'yan majalisunsu. Cikin ajin namu muna tare da Matula Abubakar wanda yake daga jam'iyyar PDP, sai Isa Abubakar wanda yake daga jam'iyyar Labour, da kuma Muhammad Lawal Shehu Molash wanda yake wakiltar APC. Sai kuma mun gaici jam'iyyar NNPP, wato jam'iyya mai kayan daɗi amma ba su samu daman zuwa ba. Barkanku da zuwa.
Salamu alaikum.
Za mu fara da Molash. Ku ne kuka yi samu nasarar samun gwamnatin tsakiya. To ya kuke kallon zaben da aka yi wanda ya gabata na shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da kuma shirye-shiryen da ake yi domin zaben da yake gabatar mana da 'yan kwanaki? Yaya zaben ya zo muku, kuma ya kuke kallon abin da yake faruwa?
Ita zaben nan ya zo mana da abin da Bature yake cewa mixed feelings. Akwai inda muka samu rinjaye alhamdulillah, akwai kuma inda ya zo mana a bazata. To amma wannan yana nuna irin gogewa da kuma cigaba da aka samu a electoral system namu na Najeriya. Dan adam zai iya dauka, sai iya bambanci jam'iyya ya zaɓi mutum. An yawan samu haka. Akwai inda candidates ɗinmu
wadda
'yan takararmu suka bigi masu ci na PDP, akwai kuma inda mu 'yan takararmu wanda suke kai suka faɗi 'yan PDP suka ci. Wannan zai nuna mana cewa mutane ba wai sak suka yi ba, sun bi mutane ne kuma sun ma kansu alƙalanci. Amma jinaraji alhamdulillahi, shi Professor Mahmud Yakubu ya yi ƙoƙari, saboda wannan election ne wanda kusan ba za mu ce 100% an yi shi daidai ba, amma duk abin da zai sa Tinubu ya faɗi Lagos, Elfa ya faɗi Kaduna, Masari ya faɗi Katsina, Ganduje ya faɗi Kano, Buhari ya faɗi Katsina, gwamnoni da yawa sun faɗi Senate, sun kasa zuwa Senate. So wannan zai nuna miki cewa zaɓe ne da aka yi na fi sabilillah, saboda duk yanda zaka so ka zaɓi shugaban ƙasa kanka kake so. So in ba za ka iya kai kanka ba, kin ga akwai an yi abu kusan ce fi sabilillah.
To kamar yadda ka bayyana cewa shi wannan zaɓe ya zo ne da abubuwa mabambanta da yadda aka saba gani, wato ko mutane ma suna shaida cewa gaskiya an yi zaɓe wanda ya bada mamaki saboda an samu kwanciyar hankali da sauransu. Jam'iyyar Labour ku ne sabon jam'iyya wanda ba ku daɗe ba amma kun yi tasiri a ƙasa. inda har kuka doki wanda ake tunanin daga wanda suka yayi wato jam'iyyar PDP me yake ganin ya baka wannan nasara
eh to in kin duba tarihin kasar daga sanda aka kawo demokradiya zuwa yanzu zaki dan cewa wanda suka samu damar mulkin kasar nan sun zalunci ɗan kasa to wannan zalunci ne ba ma Labour Party rinjayen jama'a har muka samu aka zazzabe mu a inda ma ba ta batuna ne zazzabe mu ba hadin kamar nan jihar Kaduna akwai wani ya dade a majalisa Abuja
tarayya
amma wajen shekarar shi wajen tunda aka fara yake nan amma wannan karan dan Labour ya kada shi APC sun dade suna sa mutane amma da yake yanzu Labour ta zo ba abin da ya dame mu da wani kudin ka ko na ba adalcin ka ga mutanen da kuke tare da su ne yake sa mu ba ma mutane takara to mun ba ma wanda ya kamata kuma ya kada shi kenda Labour ta zo ne ta ba ma mutane ƴancin su ta nuna musu cewa eh za ku iya zaben da kuke so to kuna daga primary election mun kuma aka zo jinan election kuma za ku iya ƙara fitowa ku ba su goyon bayan da ya kamata so rushing gaskiyan wayannan partner da aka yi ta samu daga baya shi ya ba ma Labour wannan farin jinin da ya samu ke daga an muka ce ku jiro da yawa
jami'ar PDP jami'a ce wanda ake ganin da za ta yi tagomashi musamman a wannan zaben kasancewar ƴan ƙasa akan ji suna korafe akan maganar shugabancin a jami'ar APC musamman daga sama sai ga shi abin ya kawo bazata wanda tabbas mutane suna cewa wannan zaben ya kawo bazata jami'ar PDP ya kuke ganin shi wannan zaben da aka gabatar
to bismillahirrahmanirrahim kamar yadda sauran ƴan uwa suka yi bayani wannan zabi ne da ya zo da abubuwa masu ban mamaki matuƙa kuma mu a matsayin mu na PDP za mu ce alhamdulillahi saboda duk da akwai shakku na yadda wasu abubuwan suka faru a ƴan ƙasa sun sake jaddada mana cewa suna tare da mu 100% saboda ko da ba komai idan aka duba sakamakon da ya bayyana PDP ita ce kaɗai jam'iyya wanda musulmi da krista ya zaba a biyar da inyamuri bahaushe ta kowane sashi na kasar da tana da magoya baya ba kamar sauran da suka yi amfani da addini ba suka yi amfani da kabilanci suka yi amfani da abubuwa da wanda zai iya kawo kasa rudu so saboda haka mu muna ganin har yanzu muna kan alƙibla kuma ƴan ƙasa suna gamsuwa abu na gaba shine wannan zaɓe kamar yadda gabaɗayanmu muka faɗi ya zo da ya haifar da mamakin nan ne saboda tsarin da aka samar wato na amfani da hanyoyin kimiyya wato technology kenan wanda shi ya karfafa aka samu yin zaben nan cikin kwanciyar hankali aka samu waɗanda ma ba da ake amfani da kuma akwai tsare-tsare ma da shugaban ƙasa da babban bankin ƙasa ta samar na rage takaita yawan kuɗi din nan ya taimaka ainihin saboda waɗanda suka saba suke gwamnati suke wa mutane alƙawari suka kasa cikawa da suke ganin za su yi amfani da kuɗaɗe kamar gwamnonin arewa irin waɗanda aka kira sunansu da zai so saboda wannan tsarin da aka kawo suka yi ta kokawa amma da ƙarshe dai gashi Allah ya taimaka mun ga amfanin haka kuma ƴan ƙasa ma sun yi ba dama abin da muka gaya mutane a wancan lokacin shine in aka yi haƙuri za ga alherin wannan abu kuma gashi an gani su ma da suke kokan ada yanzu da yake sun samu kujerar shugabancin ƙasa sun zo suna yaba tsarin da sauransu so ko da menene dai Najeriya demokradiyya dinmu tana daɗa wanzuwa tana daɗa samun ino karɓuwa kuma ƴan ƙasa suna daɗa gogewa wajen zaɓen nagari ba irin zaɓen tumun dare da muka yi ta yi baya ba.
To kenan an ganin ku a kwance ki da nasarar da ƙanwarku Labour ta samu?
Ai kamar yadda na faɗi sannu a hankali demokradiyya dinmu yana ƙarfi abin da ya faru da Labour wato irin abin nan ne da APC ta yi amfani da shi ta samu mulki sun zo da roman baka sun gaya mutane abubuwan ma da ba za su iya yi ba aka ba su shekara takwas babu tsaro harkar ilimi ya ruje harkar tattalin arziki ya lalace darajar naira ya zube so Labour ita kai yanzu da irin tsarin ne su ma suka shigo da shi ai in ka tuna baya a bisa ga irin wannan sentiment din da ake amfani da shi na mutane shi muke ganin kamar idan arewa kawai ta zaɓi Buhari shi kenan Buhari zai shugabancin ƙasar nan so wanda ya yi takara sau ɗaya ya yi sau biyu ya yi sau uku ya kasa samun nasara wanda duk sakamakon haka yayin yake haifar da rikici da kone-kone da barna a ƙasa, sai da aka suka zo aka yi wannan alliance din da Inyamurai da Yarwa da sauran wurare da ya samu karɓuwa, sannan Allah ya tabbatar mashi da zama shugaban ƙasa. To Lagos yanzu akwai wani siyasa mai hatsarin gaske da suke amfani suka ɗauko, kuma ba su suka faro ba, APC ta fara. APC ta ɗauko wannan siyasa da muslim-muslim ɗin nan, wanda aka ce wai da musulmi da musulmi. Ƙasa irin Najeriya wanda muna da musulmi muna da Krista, da ya kamata a yi samar da yanayi wanda kowa zai samu sense na cewa ana yi da shi. So ita Lagos na ta respond ɗin shi ne ta je ta koma coci. Ta yi mobilizing Krista cewa ai ga jam'iyyar APC ba ta san su, ba ta ƙaunar su, saboda haka su zo su yi jam'iyyar ta, abin da ya ba da nasara kenan.
To wani irin darussa ne kuka koya daga cikin zaben da ya gabata, musamman irin ƙuri'un da kuka samu a kowane jam'iyya APC?
Kafin ba da wannan ansa, na so in ɗan tsokaci a kan abin da shi aboki na Murtala ya faɗa. Wato idan ka duba tarihin Najeriya gabaki ɗaya, a 1999 lokacin da General Obasanjo ya zo ya zama ya ɗauko aka ba shi shugabancin ƙasar nan, kusanci 'yan arewa su suka ɗauko shi. Ko me yasa suka ɗauko shi? Saboda duba da yanayin cewa arewa ta ci gaba da mulki, kuma rashin ba sauran ɓangarorin ƙasa dama kusan yana barazana ga zaman mu a matsayin ƙasa ɗaya. So shi yasa manyan arewa suka ɗauko Olusegun Obasanjo, duba da yanayin cewa ya yi mulki a baya da kuma ya ba 'yan arewa mulki, sai suka ɗauko shi suka yi supporting ɗin shi, kuma bai ci jihar shi ba a wannan lokaci, hatta polling unit ɗin shi ya faɗi. Amma 'yan arewa suka yi rallying around him, aka zaɓe shi. Me yasa ne wannan magana? Ita jam'iyyar PDP ita ta nemi ta raba kan Najeriya. Me yasa? Saboda a 2015 mun zaɓi shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari daga arewa, kuma ya ƙara yin kusan aka ƙara zaɓen shi a 2019. Amma PDP da aka zo sai ta maimakon a koma da mulki kudu, sai suka ɗauko ɗan arewa Atiku Abubakar, wanda mu a tunaninmu ba adalci ba ne. Buhari ɗan arewa musulmi Bafulatani ya gama mulki shekara 8 ka ƙara ɗauko na Bafulatani musulmi ka ba shi mulki, amma su tunaninsu saboda su ci zaɓe. So saboda haka kusance PDP ta fara asasa wannan. Mu kuma a dole gwamnoninmu suka yi shawara suka ga ba daidai ba ne, tunda ba Bahaushe kaɗai ke da ƙasar nan ba, dole mu koma da mulki kudu, kuma a yi supporting wanda ya kamata. Aka zo aka yi zaɓe a karin farko, babu shugaban ƙasa, babu zaɓen da aka yi primaries wanda shugaban ƙasa ne ci bai sa hannu ba, irin wannan wanda aka yi na Bola Ahmed Tinubu. Kowa ya sani Buhari ya ce ba wani shi wanda Allah ya sa ya ba yana support. 'Yan Lagos ko kuma ce NPDP da suka ɗarga suka ɗauko Atiku wanda ɗan arewa ne, za su iya samun rinjaye. So dole sun da duk wacan kai ake yi, dole ya ɗauko musulmi ɗan arewa, ba wai don an raina kristocin arewa ba, a'a sai don a duba a ga su ma musulmai waɗanda kuma sun fi majority, wanda kuma already Atiku ga barazana can yana mana zai karba. So dalilin da yasa aka yi wannan musulmi cikin ɗin kenan, ba wai an yi ne don a kuntata ma wani addini ko wani jinsi ba. To darasin da aka karu shi ne cewa su ita jam'iyyar gwamnati idan ba ta abu daidai ba za ta iya faɗi, su kuma opposition wato 'yan adawa idan ba su haɗa kai ba ba za su iya karɓar mulki ba.
To ya ba ku satan ansa Lagos, an ce idan kun haɗa kai da waɗansu kuna iya kawo ta.
To a maganar haɗin kai wani abu ne wanda yake cikin kamar abu na dunkule, ba inda za a samu haɗin kai idan kowa na son kanshi. In kin ga haɗin kai ya yi an ajiye son zuciya ne a gefe, an ce to me za mu yi don mu karkata wayannan wanda suka ta fashaka da kuɗin gwamnati. Don kin duba cikin shekara 8 abinda suka yi da arzikin ƙasar nan, aron da suka yi, bashin da suka ci ma ƙasar nan, kowane ɗan Najeriya sai ya in aka ce mu dawo da kudi a mu wajen miliyan 200 da wani abu, sai kowa ba da wajen miliyan 7 za a iya biyan wannan. Shi ne za mu iya badawa kafin a biya wannan bashin. Iwon biyan wannan bashin da APC ta ci ma ƙasa. Gashi nan kuma an sake yin kuskure. Don kuskure aka yi wurin zaben APC wannan mulkin, za su dawo ne su dora daga inda suka tsaya. Alkawarinsa kenan, ma ya ce zai ci gaba daga abinda Buhari ya tsaya ne. kuma duk wani mai hankali a Najeriya dan arewa da kudancin Najeriya ne ya ci azaba shekara 8 na Buhari ne muna cikin azaba
to kenan inda PDP ta hawo kun hankalinka a kwance
a idan da PDP da Labour ake ga magana ai wani ne fito daga cikin wani ko ba haka bane
da zambanci a junanmu mu hada kai mu je na fada na addini ko na siyasa da Najeriya kasa daya uwa daya uba daya da Hausa da Yarba da Igbo a Najeriya Najeriya kasa daya uwa daya uba daya Nigeria kasa daya uwa daya uba daya hada kai mu bar gaminanci da bambanci Nigeria kasa daya uwa daya uba daya da Hausa da Yarba da Igbo a Nigeria Nigeria kasa daya uwa daya uba daya
tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar
to gaskiya ne zuwa nan da yan kwanaki wanda za a yi a mataki na jiha da kuma yan majalisar dokoki wa irin kalubale da kuke ganin za ku fuskanta da kuma yadda za ku magance su musamman jihar Kaduna wanda take da ita ma musulmi da musulmi a matsayin yan takara
na so in yi magana akan yadda mu muka samu kasar nan saura kwana 30 zaben 2015 ita minista na wancan lokaci Ngozi Konjo Iwala ta yi magana cewa jihohi kusan 28 ba za su iya biyan albashi ba saboda karancin kuɗi sai jira gamman ita kanta gwamnatin tarayya ba za ta iya biyan albashi ba me ya kawo haka saboda tsaro da ya tabarbare duk wanne maganan tsaro da kaje dan PDP na yi fa PDP ita ta fara gina tsaro kuma abinda mutane ba su gane ba shi tsaron nan
kware
da PDP take magana ai shi kashe kasar nan na farko dai kudaden da ya kamata a yi ma jama'a aiki a yi ma wurin asibitoci makarantu gadoji da sauransu ana kashe shi ne a wurin tsaro saboda haka sai kudin sai ya zama na gabaki dai ko da APC ta karba kasar nan babu kudaden da za a yi wa mutane aiki saboda duk abin da ake samu budget din mu in kika duba kawai tsaro yana cin kusan kashi 30 ko 40 bashi ya zama dole kuma bashi hanji duk a duniya babu wanda ake bi bashi kaman United States of America kowa ya san wannan abu so ai bashi a gwamnatance daban yake da bashi da ni so an na biyu maganan da kika yi na kalubalen zaben da yake zuwa yanzu da aka ruza kongamoni ina ne tabbatar miki wallahi tallahi kin jiro tsawon musulmi akwai NPDP da za su zaɓa Obasanjo da masu matsalan su Tinubu ne ba za su zaɓa ba amma yanzu tunda an wuce wannan to su uba sani saboda ai ana duba cancanta kamar yadda na faɗa miki ana duba cancanta ne mutane da dama sun yi ittifaqin cewa a duk cikin ɗan takarar nan dukkan su guda hudu babu wanda bai je majalisa ba ko dai a majalisan tarayya ko senate tsakanin hunkuli asaki isa ashiru da uba sani to sai Allah ya nuna cewa a duk cikin su babu wanda yayi ko in ce asasa farallai na aikin dan majalisa kamar sanata Odusungu sanata Uba Sani shi kadai ne kusan a arewa za mu iya ya kawo duk guda 10 ila guda 32 wanda yana ɗaya daga cikin farallai na aikin dan majalisa ya fi ɗan takarar nan cancanta ko a gaban Allah za mu iya kara kanmu mu ce ai mun bi wanda muke ganin cewa wanda muke tautata musu zaton cewa ya fi su idan ku kika duba shi dan takarar abokina Murtala shekaran shi 16 yana majalisa 8 a majalisa majalisan jaha 8 a majalisan tarayya amma ko bil daya bai kawo ba banda dimama kujera da yaje a can ba abin da yake kwanaki ya ce yayi police station yayi kaza yayi kaza ni nan da jagoranci ɗan majalisa muka je har kudan makarfi police station din da yake yayi ya ce yayi guda 5 mun je mun ga guda 3 har kuɗi na sa naira miliyan 10 na ce duk wanda zai iya kawo min police station da Isa Ashiru yayi a makarfi zan ba shi miliyan 10 har yau ba wanda ya iya kawo wannan abu kuma ba wani abu ya sanar sa kuɗin ba saboda mun san babu ne
ka zabe nan yanzu na gwamnati an gama na shugaban kasa
PDP sun ji abin da ƴan uwan ka suka fada cikin wani abubuwan zamuwa kake ganin ya kamata a ce kun duba a cikin zabe na gaba da ku za ku fuskanta
ko da wanda yake gwada mana cewar shi dan takara na gona a jihar Kaduna Isa Ashiru kamar akwai wasu maganganun da yayi da ba haka bane ya shira kan shi ya yarda cewa mutum ne wanda ke da dimbin basira kuma mutum ne gogagge wanda ya dade a wannan harka sannan abu na gaba shine wai yana magana inda akwai police station maybe baka saurare ki da kunnan basira ne maganan da yayi an gina institutions da ƴan sanda wanda shi ya jawo bill din nan kuma ko da ka ce kaje din ai kaje kaga wannan ginin da aka gama ginawa aka zuba duk ai abubuwan da ya kamata a zuba dan ƴan sanda su shigo su yi amfani da shi hukumar ƴan sanda ne ba su shiga ba so ba wai ƙarya ne cewa ba ginawa so da Allah in za a yi magana ya kamata a dinga yi wa mutane masu sauraro adalci da daga gaya musu gaskiyar lamarin yadda yake kuma ga an gona yana da muhimmanci kwarai da gaske
to daga ƙarshe sai ku yi tsokaci a game da sakamakon da aka samu halin yanzu akan zaben da ya gabata wato wanda aka samu APC ne ta yi nasarar samun gwamnati na tsakiya da kuma Labour wanda ta taka rawar gani saboda kasancewar ta sabuwar da shigowa haka zalika ma akwai NPP wanda su ma suka bada mamaki duk da ke su ma PDP sun kawo wuta
to sai kuwa mun ba su wuta
kamar yadda sauran masu ƴan uwana suka gabatar wannan zaɓe kusan in ce tunda aka dawo a demokradiyya ba a taɓa samun nasara a kan shi ba kuma abinda mutane ba su gane ba adawa ita ne gishiri na demokradiyya gabaki ɗaya so in babu mu kanmu a jam'iyyar gwamnati in babu adawa ba zai sa mu rika hoɓɓasa muna abinda jama'a suke so ba amma generally ina son mutane misali musamman matasa idan ba su gane wasu abubuwan ba su rika tambaya iyaye da tsofaffi akan irin ta'asa da kuma abin nan ɗin da ita jam'iyyar PDP ta yi kuma su kula da ƴan bana na iya saboda idan har mutum yana cewa an yi to ai kuma sai a duba records ɗin shi a baya ko neman aure ka je za a fara duba a ga me kai me za ka yi halayen ka yake a da ba wa ana nufin yanzu ko da ka zama ka tuba ka yi abin nan akan so a duba me mutum ya yi so sannan kuma daga ƙarshe ina son in kira ga mutane cewa baya ga fati su kuma duba cancanta na 'yan takara wannan shine zai ƙara ba mu dama domin mu kai ga ci kuma tsakanin da Allah zan faɗa wannan abin ko a APC akwai waɗanda ta 'yan takarar kin gani ina ɗan APC amma na san ba su cancanta ba amma ba su da yawa amma dai su kansu kuma a jam'iyyar gwamnatin akwai wanda sun cancanta so mutane su duka duba kwaliti na 'yan takara su duba abubuwan da suka yi a baya su duba tarihinsu na aikinsu da sauransu sannan su yanke musu hukunci.
Na farko matasa su ƙara zona lahiya da junansu zabe ba abinda mutum zai kashe wani akan shi bane, ya zama abu ne wanda in yazo mu zabi wanda ya kamata kuma mu zo na lafiya, especially Najeriya da inda mu matasan arewa gaba daya muka kalle zaben nan baki ji inda aka tada hankali ba, to mu ci gaba da haka ko bayan zaben governor. Magana ta biyu hukumar zabe ta ƙara komawa dakin ta duba ya za a yi ta gyara wannan kwarafe-kwarafe da aka yi lokacin zaben shugaban ƙasa, ya zama cewa wannan ƙarin an rage shi sosai, ya zama idan aka kada kai ne ka san za'iri an kada kai ne ba sai ma ka ce za ka je kotu ba, amma ba wai an kada kai ba kana ji kamar an hada kai da hukumar zabe ne an zalunce ka ba, to ita hukumar zabe dole ta dan koma ta ƙara dafa wannan abincin da ke kafin ta fituma mutane da shi.
To a gurbuje kamar yadda ɗan uwana suka yi magana, ya kamata a duba cancanta, a duba abin da Bature ke kira track record. Mun binciken ma yanayi na bin waɗanda suka zama da Roman Baka, an ba su dama yanzu wajen shekara takwas, abubuwa ya daɗa lalacewa, ya daɗa kurkucewa da sauransu. To yanzu duk wanda za mu zaɓa mu yi la'akari da wannan abubuwa ɗin. Sannan babban abu na gaba, ba zai yiwu a samu Roman demokradiyya ko ci gaba ba shi akwai ƙasa wato Najeriya, kuma shi an samu haɗin kan 'yan ƙasa. So duk jam'iyyun da suka fito za su raba kan mutane da sunan addini, wani abu shi muslim ticket, ko kuma wani abu wai za mu fito mu kare kanmu daga hannun musulmai, a bicoci ana yaudarar mutane wai za a yi abu da sunan addini. Ya kamata 'yan siyasa masu zaɓe su kiyayi irin waɗannan jam'iyyu. A fatana kuma shi ne yadda muka fito muka yi zaɓen nan lafiya, zaɓe na gwamnoni ma mu fito haka ɗin cikin kwanciyar hankali a yi zaɓen nan. Sannan alƙawarin da ita hukumar zaɓe ta yi wa ƙasa cewar ana gama zaɓe za a dinga sawa a rubin tara bayananta, wanda shi ne haifar da cece-kuce da ƙorafi da ake yanzu nan na zaɓen shugaban ƙasa da majalisar tarayya, ya kasance sun kauce ma wannan yanayin. Saboda haka a fito a yi zaɓe cikin lafiya, kuma matasa muna daɗa kira gare mu da mu mai da hankali mu yi abin da ya kamata, kar mu tsaya a yi amfani da mu wajen tada hankali.
Da bambanci a junanmu, mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Mu haɗa kai mu bar ƙabilanci da bambanci. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya.
Sauraro abinda ya sawwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na yau, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shiri har ya zo gare ku, da Julie da discretion wadda ta haɗa shirin baki ɗayansa, ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Somebody.